ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إنا ما تام بركم مدى أصباي بركم مدى ساكي كسان شوا أولنم ببما صلى شيمي البركة wannan gari mai albarka a garin Kano a ƙasar Najeriya wannan ita ce laccen mu ta biyu tare da iyayenmu mata a wannan masallaci kuma wannan lacca za mu yi ta ne a matsayin goren sallah dan ci gaba da abinda muka fara tattaunawa akai a wancan karo yau zamu zo da sabon topic wanda shi zamu tattauna kuma fudda solution akai ina addu'a ga hukumar wannan masallaci da wakilan wannan masallaci suka bada dama na yada da'awa da kulawa da ku bangaren ku mata nayin program da za a ringa yi muku lokaci bayan lokaci saboda inganta rayuwarku da kuma amsa kokenku da isar da sakonku a duniya don a samu gyara a rayuwar mata. Insha Allah yau za mu tattauna ne akan matsalolin da suke damun iyaye mata da kuma hanyoyin warware su a shari'a. Menene yake damun mata yau? Matsalolin da su suka jawo kansu da kuma matsalolin da aka jawo musu ko aka dora musu. Ya za a yi a warware? Wani hali ya mace take ciki yau a ƙasar nan? Wani irin rayuwa ya mace take fuskanta a cikin wannan al'umma? Sannan yaya za a yi taimaka mata da ba ta shawara, ya kuma za a yi yaye mata wannan baƙin ciki da damuwa? Sannan ya za ta iya magance matsalolin da za ta iya fuskanta ko ita ko ƴanta ko jikanta? Shi ne abin da za mu tattauna a kai insha Allah. A babi na shimfiɗa, kowa ya sani ba sai na tsawaita bayani ba, idan aka ce mata almar'a mace, to tun a tarihi a da an yi ta jefa ya mace cikin tasko da baƙin ciki da damuwa. Addinin musulunci shi ne ya zo ya yaye mata wannan damuwa, ya dora ta akan turba ta ƙwarai, kuma ya bata haƙƙinta, ya kuma riƙo da hannunta ya nuna mata ga yadda za ta rayu. Masu zalunci sun dade suna zaluntar mata, suna shiga haƙƙinsu a tun lokacin jahiliya, ba lokacin musulunci ba. Suka yi ta'awun da suka yi, Allah ya kawo annabi ya zama haske ga wannan halitta ta mace. Allah dai ya ce duk da muke ba wani bambanci a wajen Allah tsakanin ya mace da namiji a wajen aiki da shiga aljanna. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe. Duk inda Allah ya ambaci namiji musulmi dan aljanna, sai kuma ya ambaci mace musulma yar aljanna. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun, duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai namiji yake ko mace yana mai imani da Allah, Allah ya ce falanu yannahu hayatan tayyiba, zamu raya shi rayuwa wacce take mai dadi. Ba inda aka ce namiji ne zai riga mace shiga aljanna, ba kuma inda aka ce mace ce za ta riga namiji shiga aljanna. Wai ina nufin jinsin mata, sai dai akwai annabawa wannan kuma sanannen abu ne, ba da su muke buga misali ba. Ita mace in ta dage da ibada ta ba Allah ta yi aikin kwarai, ba mamaki ta riga mai gidanta shiga aljanna, ba mamaki ta riga ubanta ma shiga aljanna. Da haka Allah bai tauye ku ba, kuma bai kamata wani ya zo ya tauye ku ba, kuma kuma bai kamata ku jefa kanku cikin kaskanci da tozarta da wulakanta ba. Ina gaya muku wannan maganan wallahi za ta yi muku amfani nan gaba akan jikokinku da tattaba kunnanku, saboda idan ba mu gyara tsarin rayuwar da muke ciki a yau ba, to za a zo a wayi gari wata mamacin za ta ce ita ta yi da na sani da ta sani ma da ba mu ce Allah halicce ta ba, saboda an canja abubuwa ana kuma kan canja su, ana ta ɓata al'amura, san zuciya ya yi yawa, Allah ya sauya. Haka kuma ki mutunta kanki, ki ya mace, ki kimanta kanki, ki sani kina da daraja kina da ɗaukaka. Amma abin tausayin duk wanda bai san kansa ba, to zai wulakanta kansa ya tozartar da kansa, har ma wani wulakantacce shi ma ya samu kofar da zai wulakanta shi. Wanda yau mata da yawa idansu ya rufe sun kasa gane su su waye, sannan ya za su iya kimanta kansu, ya za su iya daraja kansu, ya za su iya tsare mutuncin kansu, ballantana wani ya zo ya dada ba su wannan kimanta su. To ku yi kokari ku rinka samar da awareness, kowace amace ta san meye ita, ku daina yin abun kunya, za ku kunyata mata da abun wulakanta kai, da abun tozarta kai, da tallata kai, da mai da kai arha, da mai da kai ba kima, ba daidai ba wani abun ko ba ke kika yi ba. Idan kin ga 'yar uwarki mace ta yi, to sai ki tsawata, saboda taba kimanku ne kuma taba darajarku ne. Zan kawo abubuwa guda goma sha waɗanda matsaloli ne na mata a yau, kuma zan yi ƙoƙari duk matsala idan na faɗa in faɗi me shawara ya za a yi a warware ta, don nufinmu shi ne a gyara. Abu na farko, akwai matsalar jahilci rayuwa akan rashin ilimi. Wani malami ya ce wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al'alimur rabbani. Jahilci cuta ce mai kisan kai, duk wanda ya sifantu da sifa ta jahilci ya dauko makamin da zai kashe kansa. Da'un qatilu, amma abin da yake warkar da wannan cuta wasu abubuwa ne guda biyu, iri ɗaya ne. Haka Allah ya kawo shi ne alkitabu wa sunna. Duk wanda ya samu ilimi na alqur'ani, ilimi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a matakin farko, sannan ilimi na zamani, to ya korar wa kansa jahilci, ya korar wa kansa kashe kansa a duniya yana raye. Dan akwai waɗanda suna raye amma matattu ne. Aljahilu mayyitun walau kana hayya, jahili matacce ne ko da yana raye, jahili ko yana raye sunansa gawa, bai da amfani, saboda bai yi abin da Allah ya turo shi a bayan ƙasa yayi ba. Magana ta gaskiya, idan mace tana so ta tsare kimanta, ta tsare kimar ƴarta da jikanta, to ta yi ilimi. Karki kuskura a kai ki gidan miji ba ki da ilimi, karki kuskura ki kai ƴarki gidan miji ba ilimi. Wannan ilimin kuma guda biyu, da na addini da na zamani. Mace tana zamantowa mai ƙaramin daraja, mai ƙaramin kima, idan mijinta ya fahimci cewa ba ta da ilimi. Amma ilimi shi ke ɗaga ƴar talaka ya mai da ita babba. da ilimi ne zai baki kariyar da karfin jikinki ba zai baki kariya ba wata ziyar in an tashi za a iya miki za a yi miki ita idan an tuna ilimin da Allah ya baki sai a daga miki gaba babu wata uwa a cikin ku da za ta yi sha'awar bayan ta aurar da yarta ta mutu a wulakanta mata yarta a tozarta mata yarta babu wata a cikin ku wanda za ta yarda da wannan da haka ku kwato yancin kanku da neman ilimi ba zama yarinya tana bude baki a kai ta makaranta wallahi ina gaya muku wannan yana da consequences akwai damuwowi da yawa in aka gaya muku rayuwar mata jahilai a kasar da labarin bai da dadi ku yi hakuri ko a birni kuke wataƙila wannan karatun ba lallai ku iya fahimtar sa ba amma ku je ku ga yan uwanku mata a ƙauyuka bauta azaba ba dadi wallahi kamar ba ƴaƴan musulmi ba kuma kamar ba su da wata kima iyaye su ta haihuwa suna tara ƴaƴa amma ba su san ya za su yi inganta musu rayuwarsu ba a dauke ta a kai ta aure inda bai kamata ba a tuzarta ta a wulakanta ta a ja ta a ƙasa ta mutu da baƙin ciki ta rayu cikin baƙin ciki kuma wannan abin ya shiga jininta ya shafi jikokinta da tattabagunanta ba maganar ilimin addini ba maganar ilimin zamani sai talla sai zuwa gona sai roro sai abubuwa na tozarta in ka je kasuwar ƙauye kaga ƴan mata kaga abin da ake yi da su zaka zubar da hawaye duk wannan wa'azzukan da ake yi duk a birni ne ake yi amma akwai danyen aiki a ƙauyuka ba su ma san fa mai ake ciki a rayuwa ba ba su sani ba wallahi ba su sani ba kamar ba mutane ba wallahi wata a haka ta taso ta yi wannan rayuwa da haka ita ma a haka za ta taso ta yi wannan rayuwa da haka dan Allah wannan saƙo ya isa a birni da ƙauye wayayyun mata a cikinku ku bude ƙungiyoyi da za ku rinka fita ƙauyuka kar ku rinka kafa ƙungiyoyinku a cikin birni kaɗai ku ciyar da masu ƙarfi ƙarfi ku ƙara musu ƙarfi ku rinka fita waje don awareness wayar da kai akwai abin da za ka yi na bayani ko baka ja aya baka ja hadisi ba kawai kana wayar da kai za ki samu lada ku nuna musu mutuncin kare kai da darajar kai da kimanta kai Allah ya mana afuwarsa da haka ku yi karatu ku je makaranta ba sai na yi fashin baki ba tun da yarinya ta tashi kawai akai ta makaranta akai ta ta islamiyya akai ta ta boko a ci gaba da hakuri da biya mata kudin makaranta idan ubanta bai biya mata ba karki ce shikenan ai yarka ce tunda baka biya mata ba kai ka jiyo fita ki nema abin da zaki nema ki biya yarki kudin makaranta kin ji wannan tunani da ake da shi a da wai ai ubanta bai biya mata bane ina ruwa na an daina ke da wahalan nakuda ke da barin yarki ta lalace nawa ne uban yake faduwa ya mutu ya bar miki yayan yana kabari akwai wani kanin miji da zai taimake ki akwai wani wan miji da zai taimaka miki akan yayanki yau akwai wani dangin miji da yake da kishi da zai taimake ki akan yayanki kina yaudarar kanki ba za su yi ba ba za yi in kin ga dangin miji sun neme ki bayan mijinki ya mutu to mijinki ya mutu ya bar maiƙo idan yana da kuɗi nan kan zaki ga dangi har wanda baki sani ba zurubtu wannan ma kaninsa ne wannan ma yayansa ne wallahi haka za su yi ta cika miki gida kuma abun tausayi na sha fada ina maimaitawa a karatu a wa'azi har yanzu gwamnati bata ji ba wataƙila wasu manyan malamai ma basu ji ba sannan masu kula da haƙƙi basu ji ba mace ta zo a mijinta ya mutu ya bar mata ƴaƴa 5 6 7 8 9 10 11 ya bar dukiya na ƴaƴansa su ci gado karkab wani kanin miji mara kirki wani yayan miji da ba a san shi ba mara kirki wai shi za a dauki dukiyar nan a danka masa a ce ga dukiyar ƴaƴanka ƴaƴan yayanka ke uwar da kika haifa ba za a baki ba wallahi akwai wata tace tumuni na ma ɗaya bisa takwas ni na ma ana ne suka yi daka shi wannan kanin mijin zai je ya gina sabon gida da kudin gadan ƴaƴanki kina kallo baki sake magana ba ya ƙara aure da kudin gadan ƴaƴanki baki sake magana ba ya kai ƴaƴansa makarantu masu tsada ke kuma ƴaƴan marayun ya wulakanta su duk lokacin da suka je da zagi zai kore su a kore su daga makaranta kudin su yana hannun kanin uban su me laifin uban su ya mutu wallahi akwai matar da ta zo wata rana a makarantar mu malam ya san makarantar wace ce babba mai daraja aka zo ana koran kudin makaranta ta zo ta ce malam ina son ganin ka nace ya akai hajiya tana fashewa da kuka tace yanzu malam ni yau ni za a kora akan kudin makaranta tace mutuwa bata yi ba malam nace me ya faru tace ai ni kam sai dai in biya wasu kudin makaranta tace malam abin da ya faru miji na Allah ya masa rasuwa ban dade da yin ta kaba ba duk dukiyar mu da ta yayana gaba daya annan miji da yayi miji sun kwashe kudin wuta na nefa sai na buga waya a bada abincin mu in ya kare sai na yi ta kira in ce a kawo dukiyar yayana hatta waɗanda suka girma an rike an hana su su tasarrufi da shi ba a yarda da ni ba amma an yarda da kanin miji ko yayin miji ni da nayi nakuda ni da na haifa ba aminta da ni ba kudin gado na ni kaina ɗaya bisa takwas ɗina ba a bani ba kullun cewa ake ayi hakuri za a bani har yau ba a bani ba yau gani na zo lokacin biyan kudin makaranta yayi an sa ni a list din waɗanda za a kora sai ta fashe da kuka tace malam sata zan yi karuwanci zan yi da ni da almajirin bakin titi ba da bambanci mai gidana kuma ya bar dukiya ta fitar hankali to wannan ma sai an sake wani tsari sai an duba an gyara ba yadda za a yi uwar da ta haifi da a hana ta tasarrufi da dukiyar ɗanta ko ɗiyarta wata fa yatta budurwa ne ita za ta aurar da ita amma ba ta isa a ba ta kudin da za ta yi mata sayayya ba sai ta rubuto ta buga waya na yadda akwai rashin gaskiya na yadda akwai cin amana na yadda akwai abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba amma dai uwa ba wasa ba ne bai kamata kuma a yi wasa da uwa ba gaskiya uwa ba wasa ba ce kuma bai kamata a yi wasa da ita ba to ki rubuta wannan abin taskun kin ganki nan durrar da mai gidanki ya fadi ya mutu duk abin da ya mallaka ba lalle ya zama yana hannunki da ƴaƴanki ba kina kallon kanin miji ko yayin miji zai yana canja gidaje yana hawa motoci masu tsada shi ma wannan ku rubuta cikin matsaloli ne wanda ya kamata a yi kokari a gyara masu rayayyun waɗanda ba su mutu ba masu dukiyar za su iya samar da gyara da kuma alƙalai da malamai masu wa'azi a fitar da wata gada tsaka-tsaki amma tozartar da wulaƙancin ya isa bayan nan duk wacce ta kuskura ta aurar da ɗiyarta ba ta yi karatu ba to shikenan ta bata ƙwaryar ɗibar wulaƙanci a gidan mijinta kina zaune duk matsayinki za a je a kawo wata wacce ta fi ki ilimi ta fi ki karatu ita za ta dinga juya gidan ko dai cice mai ilimi shi yasa ban taba goyen bayan a bar mace ba ta karatu ba ta yi ilimi ta yi karatu amma ta tsare mutuncinta ta tsare addininta mace za ta iya zuwa kowane matsayi ake so idan ta kare addininta ba tare da ta taba mutuncinta ba kuma ni ban yarda a ce dun wai a ce dun matar da ta je ta yi karatu za ta zama yar iska ba ba haka bane ba haka bane da aka ku ilimi na addini a matakin farko Qur'ani nan da ake haddacewa ku haddace hadisan nan da ake karanta ku koya duk irin wannan wa'azuka da muke tara ku muke muku kuma ya zama akwai wakilai a cikin ku nan gaba za su rinka yi irin ku dan ilimin zamanin nan larura ne shi ma ku yi shi dan neman wa kanku mutunci da daraja da yawa mun sha fada maza faduwa suke su mutu su bar mata Allah ya ce miki ki yar takaddaki yar diploma ne yar NCE ne kika tsare mutuncin ki kika yi tana nan aje ko da baki aiki ran da mai gidan ya fadi ya mutu ai ko wata makaranta primary ki aje ki koyar ki samu abin da zaki ciyar da yayanki ki auren da yanki budurwa da aka mutu aka tafi aka bar miki ko wata makarantar mata ne ai zaki yi zaki aiki ko wata ma'aikata ce ta mata zaki yi zaki aiki me laifi ne mace ta lullube jikinta ta rufe jikinta ta fita ta aikin ta babu wani laifi a ciki abinda ba a so wulakanta kai tozarta kai cin mutuncin addini da cin amanar aure waye ku zama masu ilimi don ku tseratar da kanku daga wulakanci da tozarta da yau da yawa daga cikin iyaye mata suke fadawa idan kun fahimci nasihata za ku ci riba idan ba ku fahimta ba kuma to gaskiya za a dade ba a warke daga wannan ciwo da ake fama da shi ba wallahi mallam abin da zai baka ciwo mallam kaga yan mata a cikin unguwanni yau a garin nan na Kano ganta ganda yan mata ba islamiya ba boko ba mijin auren idan ba samu mijin aure ba yake shiga makaranta ba ki rinka zuwa karatu alƙalli a tsince ki a hanya a ce daga makaranta ki ga dawo ga makarantun matan aure nan da yawa ga makarantun islamiya nan da yawa ke jira kike kawai a gayyaci biki a lokacin zaki ke cire ne ke ado ki fidda tsiraici ki je ki alacci biki amma kanki ba komai ba ilimin addini ba na zamani mijin auren ma ya gagara a haka zaki tsofi tsufa ya zo miki da kin dan daga darajar ki da yafi miki da kin daga kimar ki da yafi miki ko yan kwasa-kwasai din nan da ake yi ku je ku yi ku tsara darajar ku ku yi shi ilimi baya faduwa a banza dauki ki yi aje takarda za ta miki amfani kina karatun ki na addini kina azumin ki litinin alhamis kina sa hijabin ki da niqabin kina rufe jikin ki babu wata illa a ciki Allah ya gadar da mu da haka ku yi ilimi ku yi koyi da nana Aisha Imam Zahabi ya ce ban taba ganin mace a duniya mai ilimi irin Aisha ba Aisha ta fidda kukunya amma yau ina mata da za su yi koyi da nana Aisha kuma duka ilimin da na zamanin da na addini duk tana da shi din likita ce ma Aisha tana da ilimin likitanci Urwa ibn Zubair dan gidan nana Asma'u yar uwarta yace ya Aisha wai ke kam a ina kika samu ilimi ke ne Qur'ani ke ne hadisi ke ne lugar larabci ke ne fiqhu ke ne kaza in an zo maganar likitanci ma ilimin likitanci ma kina saka baki yayi akai ke wannan ilimi tace tsabar zama da annabi ina jin bayanan da yake ina ta haddace ana kiyayewa waƙoƙin larabawa tana gaba tarihin larabawa tarihin addini duk Aisha tana gaba Zabi yace baya ita ilimi a duk mata a duniya ba wanda ya kai nana Aisha ilimi amma yau ina masu gadan Aisha a cikin ina masu gadan Aisha a cikin kuma akwai abin da ake da bukatar ku yi ilimi akai da na zamanin da na addini yanzu ko larurorin mata wata tace bari tayi karatu akan jinin mata kawai addini za ta kware ne akan harkokin jina ne da mata suke ki zama expert duk wata mai larura al'ada ta neme ki a waya zaki bada amsa baki taimaka ba wallahi kin taimaka kuma kin agaza ashe idan kika yi ilimin akwai gudunmuwar da zaki iya bawa addini nawa ne makarantun alqur'ani na hadda na mata zalla a kan nawa ne makarantun matan aure wanda asalinsu na mata ne na wani boarding schools da ake da su na karatun addini a nan garin Kano ko danki nemi kudi ma da shi ma sai aka kawo miki ya daga Niger sai aka kawo miki daga Chad sai aka kawo miki daga Kamaru in an san akwai tsari a wurin amma babu yarinya da ta tashi bini-bini tana tashi ta kai shekara 17-18 shikenan ita ma gidan aure miji gidan miji za ta tafi ba tunani ya zan inganta rayuwar rayuwata da ta jigokina nan da shekaru 50 da zan yi ba mamaki daga shekara 17-18 da aka miki auren nan zaki kara shekara 50 nan gaba wannan ilimin da shi zaki rayu da haka ki yi kokari ki shiga gidan miji ki aure da kimanki da darajarki kuma koda an je gidan miji ba a daina neman ilimi ba a daina neman karatu Allah ganan da mu abu na biyu daga cikin matsalolinku wanda yau ku kuwa jefa kanku shi kuma wannan shine bibiyar gidan bokaye abokantaka da bokaye da matsafa yau Allah ya kawo mu lokacin da mata suna ganin wasu daga cikin mata suna ganin ba za su iya rayuwa ba sai da bokaye sai da malamai ƴan duba matsafa anan kudin ku yake garewa anan kayan ɗakin ku yake garewa wacce za a yi aurenta a cika mata ɗakinta da miliyoyin kudi kayan kudi amma a hankali sai ta sai da kayanta tana bin bokaye saboda kawanta ta ce mata ya haka za ki zauna ba ki abin malamai ki sai da gadanki ki sai da kujerunki ki sai da carpet ɗinki ki sai da center table ɗinki ki sai da kaza ki sai da kaza kuma duk kin gama sayarwa har yanzu ne mijin ya ki mallakuwa kin gama bin bokayen amma bukatar ki ta ki samuwa bunne-bunne yau a gidan mata tsafe-tsafe a gidajen wasu daga cikin mata abun ya zama la haula wala quwwata illa billah zai yi samu ba dan Allah iyaye mata ku yi kokari mu tsarkake gidajen mu daga wannan kasanta ya saba wa addini ya saba wa shari'a manzo Allah ya ce man ataka hina aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje wajen boka ko mai bugun kasa ko mai da'awar ya san gobe kowaye a cikin ku yaje ya gaskata abin da ya gaya masa to ya kafirce da abin da Allah ya zo wa mandan Allah da shi shine alqur'ani duk wacce ta daga kafa ta je gidan wani malami da sunan boka da sunan neman taimako aka bata bulle-bulle da tsafe-tsafe da shafe-shafe da makale-makale kika taho da shi kin kafirta da abin da aka saukar wa annabi Muhammadu a riwayar Muslim manzon Allah ya ce duk wanda ya je gidan boka ko gidan matsafi ko mai bulle-bulle sallarsa ta kwana 40 Allah bai zai karba ba da aka ji sani da kin taka kafa ko kawa ta dauke ki ta kiraka ta sallar ki ta kwana 40 kin barar da ita tun daga layin gidan bokan nan sai kin yi kwana 40 kina sallar Allah bai karba wanda mu gaya muku wannan ku sani maganar mallake miji da zuwa gidan boka ba anan ake mallakan miji ba wallahi ba kwa zuwa makaranta ne in dai namijin wannan zamani ne akwai hanyoyin da za a mallake shi dubu ba sai an je gidan boka ba zaman shi ne ƙarshen abin da kuke so a rayuwa ki tafi gidajen bokaye saboda ki cutar da kishiyarki abin da ya fi ƙarfinki ba sai ki mai da shi wasa ba duk yanda mijin naki yake son ki kuma yana son wata ya auro ku ya ajiye ku ku yi hakuri ku zauna lafiya maganar bunne-bunne maganar biye-biye maganar yaya zan rata ya in ana ta kaza duk wannan tsohon tsari ne an daina yi idan wata ta dame ki ita tana bin malamai tana bin bokaye ke kuma ki dame ta da tashi da daddare da azumin litinin da alamis wallahi ba ta isa da ke ba da yawa mata suna kawo mana fatawa malam kun mana wa'azi kun ce a daina zuwa gidan boka a daina kaza amma ni wallahi malam kishiya ta kullum bin malamai take yi malam ta ana ni zaman lafiya da mai gidana malam ta raba mai gidana da yayansa malam ta raba kaza ni na rasa ko ana bayarwa aka cako dan uwa ta tace akwai taimako ana bawa a Wudil ta ma tace mu a can wani kauye a Niger in naje kamar yankan shanku duka wallahi karki ji zaki rabu da imani ki da addini ki kin san da me zaki dame ta tashi da daddar karfe 3 wallahi iyayena mata na ga muku duk wacce ta dame ki a gida ko duk wanda idabe ki ki yi hakuri ki rage bacci cikin dare kawai in dai zaki daure ki cika mana wannan alƙawari uku kulu zaki tashi idan ki biyu kina sallah kina ga mahallincin sabai daga sai zai gama miki yake in zaki rike azumin litinin da alhamis kullun bakin ki a rufe litinin alhamis wallahi ba wata fasikar kishiya ko fajirar kishiya ko matsafiya ko yar gundumunne ko yar mallakar miji da za ta danne ki wallahi sai dai su kai su ga kawai kina ta ci gaba kuma sai an neme ki wallahi sai an nemi ina sirrin yake kaga mantawa kuke yi ga maganin amma sai ku bari manzo Allah yace duk wanda ya tashi cikin dare ya daga hannu ya roki Allah Allah da kansa yana saukowa zuwa wannan sama yana cewa hal min da'i akwai mai addu'a in amsa masa hal min mustaghfirin fa astaghfira la ko fa ajira na akwai mai neman gafara an gafarta masa akwai mai neman taimako in taimaka masa akwai mai roko in bashi ki da kike da damuwa ga Allah ya sako wannan sama a ƙarshen dare hina yabqa sulusul layl al akhir a ƙarshen dare Allah yana kira ina ina ila ila ki ga ya wa Allah ma da kike ya Allah ka dauka mun nauyi Allah kai mini wannan yaki Allah sun sa ni a gaba Allah ka mun maganin su Allah sun raba ƴaƴana da uban su Allah kai mun maganin su Allah sun shiga tsakanina da mijina ubangiji Allah ka daidai su tsakanina da shi Allah duk abin da suke kulla mini Allah kai ne ubangiji na kai ne dogara da shi ya ubangiji kai kace ni kira ka ya Allah gani ina kira ka ya ubangiji kai mini alfarma wallahi Allah ya kula da ku kudai mai dukiyar ku kuma ku kai sadaka masallaci ba kuma ku ciyar da marayu ba ku kai wa goka matsafi ya za ku san biya bukata to yana daga cikin masifar da take damun mata a yau shine kullu abokantaka da kawance da bokai yau duk malami a kasar nan da yake yana bawa mata magani gidansa a cike ki motoci zaki rinka gani baki yanda kika san gidan biki ya ga saboda yana bayar kuma tun makareta ne matsafa ne da kamata ahlus sunna da kuke jin wa'azi kuke sauraron malamai na sunna kar ku jefa kanku cikin wannan bala'i duk abin da ya dame ku kawai ku rike Allah shi ba Allah yana iya maganin yana iya maka maganin komai koda baka da dangi baka da danuwa azzalimin miji hada shi da Allah muguwar kishiya hada ta da Allah ƴan uwan miji masu gaba da ke hada su da Allah mahassada da suke neman su kore ki a gidanki hada su da Allah yawaita yin sadaka yawaita ciyar da abinci dan abin da kika samu bayan ki tawassuli da shi yace mukan ubangiji tabaraka taala amma wallahi boka is not the solution bin boka ba shine solution ba kuma bin boka ba shine waraka ba bayan da yawa daga cikin mata sai dai ubangiji tabaraka taala ya kare su tsari tsafi tsafi wai a ce wai zaki mallaki mijinki mai tsafi in kika tsafi shi ya huka ce to ya zaki mallakin mallaki ma huka ce shirme kuma yau kika wayi gari mai gidanki baya iya komai sai abin da kike ce to me amfani ya zama mai gidan naki babu amfani wani ya ce malam ina son matata amma ta ki ta yadda da tauhidi na hana ta bin bokaye amma kudinta gaba ɗaya duk abin da na ba ta gidan bokaye ke garewa ce wata rana malaman bokaye nan sun je sun ba ta kayan tsafi ya za ta yi shine a samu kofar ɗaki na abin ne mun wani abu in dai na tsallaka an gama ne yace da Allah ya zo taimako na nayi tafiya ta nemo mai aikin tayar mai gadi na kuma da man camera ne mai sa ido ne ka dauka aikin gadin kawai yake a'a yana sa ido akan ta sai ga mai aiki yazo yazo ya rako shi ta manta kaza in zaka tona ramin mugunta ka tona daidai tsawon ka ce sai ga yana aiki ya bare tayar din kofar mai gidan dakin sa turakar sa aka bashi wani abu ya dauka ya sa ya mai da tayar ya goge ya sa siminti barin siminti ya rufe dan Allah ya zabe gidan nan ya gani kawai idan ya riga ya tsallaka tsafin da aka in ya riga ya tsallaka zancen sa ya gare to wannan shine dalilin da ya sa malamai suke cewa duk wanda zai aure yayi kokari ya auri mace mai aqida mai musulunci mai shari'a wacce ta yarda da Allah shi kadai duk wanda ya je gida gidan iyayenta wanda suna bin bokaye matsafa ya auro ta to ke kanki kishi yadda aka kawo miki irin wannan to sai dai ki karsa da la hawla wala quwwata illa billah ba su da amana ba su da gaskiya ya dawa mai gani yace Alhaji kar ka shiga gidanka kar ka shiga ɗakin ka me ya faru sai yin shawara na bayar kar ka shiga je ka sa ka dage wannan abun taka takalmin ka sa a bude maka wannan tayar din a hankali akwai ajiyar da aka yi aure haka aka yi aka bude da aka bude kuma aka ga gashi an saka sunansa an yi menene an yi menene an yi menene duka saboda matarsa ta mallake shi ta yi abin da ta ga dama aka yi kuma ta hana shi tasarrufi a rayuwarsa kin cuci kanki kin zalunci kanki kuma kin yaudari kanki kuma ƙarya kike yi ba akan daidai kike ba wallahi zaki yi ki gama duniya ne watakila ki riga shi mutuwa watakila ma saura miki kin suke mutu saka wallahi ku kula kuma wannan abin da zai baka labari damuwa wallahi ya fi yawa yanzu a cikin birane yawanci matan manya tsafi da sihiri da bin boka yawanci ba su yarda su rayu a haka ba manyan mata matan manyan mutane yawan yawan su sai dai wanda Allah ya kiyaye kawai ba su yarda Allah ne yake bayarwa ba kin fa aure shi bai da komai yau Allah ya maida shi matsayin da ya samu wannan matsayin da ya samu da bin boka kika samu mijin ke samu wannan matsayi ba Allah ne ya bayar ba wannan Allah yana nan shi ne ci gaba da baki ku ci arzikin tare ku ci mulkin tare ku ci wadatar tare fada tsakanin kishiyoyi zan zo ne magana akan al-ghayratu shadida matsaloli ne dan haka iyayena mata ku cire kanku daga wannan bala'i na bin bokaye da matsafa ku daina asarar kudadanku da asarar imaninku wallahi duk matar da ta mutu tana bin gidan bokaye da matsafa to ita daga nan aljanna kam sai abin da Allah ya yi kar ki bari ki mutu a cikin wannan yanayi abu na uku daga cikin matsalolin da ke damun ku yau shine wa zan aura kun gane me nake nufi da wa zan aura wa zan aura wa zan aura yata wannan damuwa ce babba duk inda ƴa mace take kuma duk inda uwa take da zarar ƴarta ta girma kai duk inda uba yake inda mai addini ne a yau yana ta tunani da fargabar waye ne zai aure yarsa ko kuma ke din a matsayin ki na budurwa wa zaki aura bazawara kai ita kan da man ta shiga ku ta riga ta san me ta tarar watakila ta ma ku budurwa jin tsoron kara aura saboda ta san azabin da dare wannan challenge ne babba to ya zamu yi mu magance wannan fargaba na wazan aura wa zan aurarwa na farko ku yi wa yayanku tarbiyya islamiyya ita muke kira akai ita muke yarda da ita a matakin farko sannan ku wayar da kan yayanku su zama wayayyu kar su zama gidadawa su samu wayewa ta addini a matakin farko sannan kuma ku yi musu guzuri da ilimi na zamani, ku koya musu sana'o'i. Ba maganar yarinya sai ta je gidan miji za ta koyi sana'a, an daina wannan. Tun yanzu ki koya wa yarki sana'a. Wata yarinya ta ce, na duba na ga me zan fara yi kafin in shiga gidan miji. Tace bari ta rika zuwa da sassafe idan Fulani sun kawo nono a kasuwa, ta je ta sayo, ta biya gurin kwakwa ta sayo, ta biya gurin da ake abinan ningyada ta sayo, ta harhada da dan suganta mai kyau da dan kankaranta mai kyau, sai ta rinka yin nono ta dama shi ɗan robobi ƙanana daidai gwargwado. Da rana ta yi sai a rinka aikowa gidan nan ana ce akwai nono, eh akwai. Kana sha, kana shan kwakwa, kana taunawa da gyada, kana taunawa da kaza, layi ake mata. Wannan yarinya ce budurwa kafin ta yi aure. Da yawa ina so in shaida muku a yau, ina miki maganin wazan aurare, maganin bakin ciki. In kika yi aure kika fada an nan da ba a yi sa'a ba, to wannan zai rage miki radadi. Akwai ƴan mata da yau wallahi ba sa buƙatar kowarsu ta sai musu gado ko katifa, wallahi kun san da wannan an ci gaba an waye, ba fasadi ba barna, amma ta zama wayayya, ta yi ilimin da ta yi karatu, kuma akwai sana'a da abin da take samu shi take tarawa ta ci gadanta. Ta hada kayan kitchen dinta, ko yarinya budurwa da ta sani, wallahi da kanta take hada kayan kitchen dinta, da ta dan tara kudinta ta je wancan babban shagon ta zabi cokalanta masu kyau, ƴan kwanukanta masu kyau a cikin katon-katon ta siya ta kawo ajiye tana tarawa. Wannan uwarta bata ce komai ba, uwarta bai ce komai ba, don Allah bata rage wa iyayenta da dadi ba. Yanzu ke binta 3, 5, 6 a gidanku duk kun taso, ƴar kishiya kaza ta daga, ƴar kishiya kaza, wata tsakaninku da ita wata 4, wata tsakaninku da ita shekara 1, duk kun kai munzalin aure. Ubanku ya yi ritaya, ubanku hawan jini ya kama shi, ubanku ciwon suga yake fama da shi, ubanku bai da sana'a mai karfi da wani kudin zai aurar da ku. Kawai sai ƴan mata sai su zo su miƙe kafa suna jiran washe ubansu ya aurar da su, kuma da iyayenku hawan jini ya karu a kansu. To ya zauna ya ta kuka da daddare, ba a sani ba, shi ƴan matan da suke sashi kuka saboda bai da kudin da zai aurar da ku. Uwarku nauyi, ga yayyenku nan sun gama jami'a ba aiki yi, ga dinki ana yi ta kiki koya, ga sana'a na mata ana yi, ga hijabai, ga takalman yara, ga kowa ya ce miki ke kina budurwa ba za ki koyi sana'a ba. Kun ga muna muku wa'azi ne, muna lura da zamani da canjawan al'amura. Ku yaye wa kanku bakin ciki. Wannan lecture ina magana ne akan yaye mace za ta yaye wa kanta damuwa da matsalolin da yake damunta. Ni a yanzu haka a wayata ban san iya adadin yara ƴan mata da sun kai munzalin aure, amma ubansu bai da kudin auren da su, suna neman taimako ya za aure da su. Gashi ga manemin an daga, an sa masa wata 7, an da dagawa, an kara wata shekara an daga. Saurayi ya ce zai fasa, ita ba ta da shi, ubanta ba ya da shi, kuma ba ita kadai ba. Za ki ga wata a gida su sun hudu kansu daya, an so a hada su. Ke yanzu auren da ya mace guda ɗaya ku tambaya miliyan nawa ake kashewa. Kujera fa yanzu kana daga kujera mai arha miliyan kaza ne, kujera 700,000 kaza ta ganuwa, ga ta kon banza ne, gado yau na 100,000 kaza bai isa a ganshi ba. Kayan kitchen ku guje ku gani, sai ki zuba miliyan 5 a kitchen ɗinki bata fito ba. Iyayena mata ku gaya mini ya za ku magance wannan tasko da bakin ciki, sai kun sake tunani. Magana in zauna a gida in jira ubana ya yi min, mazanin in zauna a gida in jira uwata ta yi min, mazanin in zauna ina jiran gudunmuwa an daina. Ku tashi ku miƙe ku yi sana'ar da za ta taimake ku ba tare da ta taɓa mutuncinku da addininku ba. ƴan saide-saide ne a gida da yawa, sana'ar da ƴan mata za su iya yi bai taɓa mutuncinsu ba. Wallahi akwai yarinya, yarinya ce budurwa, wallahi ce lace, wallahi layi ake mata. Kin san cewa tun kafin watan Ramadan take rufe karɓan ɗinkin sallah? Yarinya ce karama budurwa, ƴar jami'a, kafin karamar sallah ta rufe karɓan ɗinki, ai ta kawo mata ɗinki ta ce kuɗi take tarawa 500,000 barkatai, a dinkin sallah dai za ta iya sayan kayayyakin aurenta da yawa amma kun kashe zuciyarku kuna jiran samari su ba ku samarin wannan zamanin marowata samarin wannan zamanin su ma talauci ya ishe su sai wanka amma ba ku sisi aljihu ko baka maza ba Allah zai ba da lada ina wannan Allah ba da lada gaskiya ne akwai da biya muku gaskiya wallahi duk yariyar ta dogara da wani saurayi zai bata wallahi a kun san me suke yi wallahi sai mai kudi yazo neman ki mai kudi yaro mai kudi matashi mai kudi sai a ce to ko ka rinka ba ta kudi kakkarin ka ba ta kudi sai yayi ta zuwa da motoci masu tsada amma bai ba ki kudin ba wai fa duk a matsayin gwaji wata tace malami kan da ka kasa gane wannan gwaji shekara ɗaya shiru shekara ɗaya malami tace yau ya fita ya rufe shekara ta uku ko bai bi bane wani ce kin ga ki nemi canji kin ji farai kuwa a wani gwaji ne wani shekara uku yanzu akwai wata aya ko hadisi da yace in ka zo neman yarinya kaka bata ko gobo abai waye koya musu wannan karatun ina hadisin tahaju tahabu ku rinka ba le kyauta a samu soyayya tsakanin ku annabi ya koya mana duk wanda yake son wani ya kaunace shi ya rinka ba shi kyauta an cire yan mata ne a ciki ya zaka zo neman aure ba zaka yi kyauta ba zaka kyauta ta ba kai ba kana so a kyauta ta maka ba kullun zaka zo wani waye tace yarinya tace zai zo sai ya bugo wance ina gajiya lafiya gajiya da Allah yau awara nake so da kai saurayi ne zai zo wai shi zai fadi me zai haka za ta je ta ta buge buge a sayo awara a soya uwar ta hajiya dan Allah akwai dan kudin kwai ne a je a sayo a soya mai izo ya zauna ya cinye ya nake gaba shi kuma ya tashi bai bada kokobo ba wani lokacin kuma ya zo zai dawo ya bugo waya da Allah akwai irin taniyan nan nake so soyayya da sauce kin ji wai sauce haka za ta je ta gyara masa ce ta wahala wani ya zo ba ya shan zoko rodo sai lemon kwalba wata tace duk ran da zai zo wallahi ruwan roba nake kawo mai duk 200 naira 200 300 300 kaza da sauransu haka zai zo a kawo mai guda biyar shida wai ita wai yar birni ne wai ta kawo wajen guda rabin katan idan ya sha saboda mugu ne sai zo ya ce akwai leda bak sai ya hada da leda sai ya duda ya tafi da shi shi kuma da yazo zai tafi koko bai bayar ba malam ana tare da ni ko ku yi hakuri yau na tona muku asiri ba wallahi abinda ake yi kenan ku yi hakuri mu suna ganin laifin mu wani lokacin saboda muna faɗan daidai yanzu wannan daidai ne shi wanda yace kakka bawa yarinya budurwa kuɗi to kuma me yasa bai ce ka daina cin abu in ta kawo maka ba wata ce ta kira ne tace ita fa abin nan ya dame ta gaskiya ta kasa ganewa tace uwarta fa ta gaji tace kin ga ni fa na gaji ba da kuɗi nace ki mai da shi in yana zuwa kullun kullun ki mai da shi ki ce a wata sau daya kafin nan kin yi tanadi idan abu ya gagara kawai in yazo ki rinka neman ruwan randa ki zuba masa kwarai kuwa in yace ina ruwa turo masa kwanan sha yace gashi kai ta yi komai karke ba shi tunda baya bada komai namiji ba shi aka ce ya bawa mace dan ya jawo hankalinta ba ita mace ce za ta rinka bawa namiji nan ta jawo hankalinsa ba sun canja abu to ya zaki ki magance wannan matsala to yanzu wannan mutumin da zai zo yana neman ki yana so ya aure ki baya iya dauka ba ki shine idan ya aure ki bai rufa miki asiri malam Usman kai hakuri da yawa yau daga cikin mata rayuwar da suke daga cikin matsalolin shine wallahi iya kudin cefane ne suke rayuwa da shi wallahi malam ya kamata mu gyara wa'azinmu da da'awar mu wallahi kawai abin da ke tsakanin miji da mata kawai nawa ne kudin cefanen ki kaza ne dubu ɗaya ne ita zai ajiye miki wata ma cewa tai ko kula ta bayan ya tashi ya wankansa sai ya dan daga wani abu akan teburi ya ajiye sai ta zo ta dauka wani kuma a wata ne ake zama a lissafi daga wannan kudin cefanen naira ɗaya ba zai kara miki ba sai ki shekara mai gidan ki bai baki ba amma a gaban ki a ranar sallah zai zo yana raba yawon sallah sai ya raba dubu ɗari biyu ɗari uku amma ke fa baki cancanta a baki yawon sallah ba na sha faɗa a karatu ina cewa idan ba ku sa wa matanku albashi ba bayan kudin cefane wannan hidima ce ta gida ta kowa da kowa shin ita wannan matar kan itace ce ba ta da buƙatar kashe kuɗi yanzu idan kallai idan ya'yan kallan ki suka zo da me zaki sallame su idan makoci yake tazo tana bukatar za ta sha ruwa da me zaki wata idan kanin mijinki da shi da matarsa suka kawo miki ziyara dan lemon da zaki siyo musu da dan cake din da zaki musu da me zaki idan yaron ki yaje ana sai da sweet milo ya fashe miki da kuka yace mama sweet milo da me zaki bashi idan danki yazo yace mama kudin tara kudin bread da me zaki bashi ga abubuwan kashe kudi da mata suke yi da yawa amma maza duk sun manta ba sa iya bawa mace taro ko dan abin ihsanin nan wata rana in ya samu ihsani ya je a wurin aiki ya samu alheri an bashi 100,000 kaza an masa garin albashi a kasuwa an ci wata riba ya dan wari wani abu matarsa ta aure ita ma ya dan mata yayyafi ta ji dadi ba sa yi sai kadan a cikin su mata alhaji din ta ci sa'a ribar ta shine a biya mata kudin umra ko aikin hajji guzuri kan dole a bata dan ne tsira da shi wata ma da aka yi ta ce ni ina sani ina sayan guzuri ba ni kudi na handawa da su gida ba wata tsarabar da zan sayar ko kun san mata suna rayuwa cikin bagin talauci a cikin gidajen su a yau to ya zaki magance wannan takeicin shine ki kokari ki koyi sana'a ki koya wa ɗanki sana'a kullun in nace sana'a sana'ar da bata ci karo da Allah ya ce annabi ya ce ba sana'ar da bata ci karo da kulawa da zaman gidanki ba sana'ar da ba za ta lalata miki alaƙarki da mai gidanki ba dinki ne za a koya wa yarinya budurwa a'a kunshi ne za ta koya wallahi har kunshin nan yarinyar da Allah ya mata baiwa kai ta gidan koyan kunshi ta koya ta iya irin na zamanin nan makota duk in za a yi kunshi a rinka kiranta ta dawo daga islamiyya da zaman banza ba gwanda ta je ta yi kunshi ta karbo a kaza ba wata ran nazo an yi wa yara na kunshi a gida zan za a biya kudi haka za ka bin lissafi nace nawa wai duk mutum da wai dubu kaza nace kunshin kunshin lallan ai al'amura sun tashi nace to wannan kunshi ai ya kamata a koya wa yara ƴan mata su koya wallahi ina dauka bai fi 200 ba wallahi wallahi tallahi ashe kudi yake kashewa to yanzu yarinya da ta iya wannan kunshin yaya akwai yarinya budurwa da ta iya kizo ita kuma duk makota ita ake gare ta duk zama in ta kizo a bata 1,500 ai wannan 2,000 dan Allah bata rage wa kanta damuwa ba in ta yi asusu za ta iya saya ko cokala ta saya ko kwanuka abincin miji ta saya kafin aure ta bata rage ba ko wata ta rage wa larura bata rage ba wata kayan yara take sayarwa ƴan ƙananan yara tana dorawa a status din ta ya halatta ki dora kayan talla a status din ki a gani abubuwan miki waya a saya ba laifi bane ana zuwa a saya tana zaune a gida da shagonta ke hajiya akwai matar da aka gaya mini shago ta bude a gidanta nace ashe an samu wayewa mala wannan business halal business gurin kai ina gaya muku mata da ki zo ki bar kemcin daki ya je wani abokin sa ya zugo shi ya miki kishiya ki ce gyara min dakin nan buga min kanta a ciki gaji haka ake shago yanzu mata suke a cikin gida a bangare guda cokala plate plus plus kayan abinci kwanukan cin abinci na zamani da masu araha da robobi da waye-waye shi ta ciccika duk kawa idan ta ce tana bukata dama sai ta zo ta seto sai ta dauki hoton shagon shagonta ne ba ba kantin kwari ko a sabon garba ba a cikin gidan mijinta ta tara jarinta take da an zo shi ke da sai a ce kaza ta dauki yarinya yar bazawara tana zaune ba ta da mijin aure ga ƴan mata nan zawarawa suna zaune ba mijin aure dauki take ajiye ta kin ga idan lokacin girkin mijinki yayi kin masa abincinsa yaran ki kulawa da su islamiyya bai taba ba wannan yarinya kin ajiye ta a shagon da an yi waya kawai ba ta waya dauki kaya ai musu oda tura bazawara ce ai za ta yi fita yar yarinya ce budurwa ba ta da aiki ne tana miki wani lokacin ke ma ki zauna malama business ne wanda ake ana samun kudi wallahi sai ki rike gidan mijinki ki auren da yarki budurwa ko da ubanta bai bada komai ba ana yi wata kuma shago ta bude a dakin a gidanta na aune aune sai ta tura a makota a wani shago a kawo mata buhun wake a aje a ce alaji insha Allah wayan sati biyu zan biya ka kudin buhun waken ka in ta siyo buhun waken nan 50,000 misali tace idan ta aunar da shi sai ta samu 65,000 a sati biyu ya kare tace mallam wani lokacin sati ɗaya bon wake ya kare duk wacce za ta yi shinkafa da wake masu karamin karfi sai a ciro gungunin niya rabin kwano masu yin kosai da gaggawa ana bukata haka take tana sai da alkama tana sai da waken suya tana sai da dawa tana sai da masara tana nika garin alkama tana nika garin dan wake tana da shi da wanda take sawa a sachets da wanda ake aunawa kofi kofi a cikin gidanta ba ta yi yawo ba tana sana'a yanzu har yanzu mata ba za ku waye ku kutar da kanku daga bakin cikin roƙon miji ba kullum miji ya taulakanta ka bani bani akan 200 in ya baki hekin tsuguna kasa kina godiya 200 wata kuma kayan miya take sayarwa kawai sai ta sa aka mata kwandon tumatur kwandon tattasai an waye ba za a turo mata namiji ba yara ƴan mata ake turowa haram ne ya tafi aikin ofis din sa ba zai dawo miki ba sai karfe 5 kin gama yara abinci ba haiki kasuwancin ki ba guri guda zaki samu kina yi idan mai gida ya zo rufe shagon zo ki kula da mai gida me ye laifi a ciki to duka wannan dabaru ne na zamani da za ku magance damuwa saboda gaskiyar magana shine wallahi tallahi ba lalle maza su iya daukan nauyin ku da biyan bukatar ku ba duk yarinyar da ta yi aure ko bazawara da ta yi aure take tsammanin mijinta zai daukan mata nauyin larurar ta 100% ta yaudar kanta ku bar su da biyan kudin makarantar yayanku ku bar mazajen ku da biyan kudin haya hajiya ki bar shi da biyan kudin abinci ki bar shi da larurorin kansa yaushe yake ta kanki ba take yake yi ba kuma kun riga kun faɗu rai ka raba ta kalmin kaza ya tara miki aya 7-8 tara yaya zaki ki fita ki bar gidan wa zai rike miki aya yaya zaki tunani ki inganta rayuwar ki shi yafi miki sana'an nan ba rubutawa akai daga sama aka ce dole sai wance ba kowa ta tashi ta miƙe ta bude idan ta ta nemi ya za ta rayu jari za a baki bismillah bai baki jari ba yi dabarun da zaki duk abin da zaki ki kare mutuncin kiki Nana Khadija kan ba tana tare da Annabi tana auren Annabi tana kasuwanci ba tambayar ku nake ba ai haka ba Nana Khadija kan manzo Allah bai je mata kasuwanci ba matar Abdullahi dan Mas'ud ba yar kasuwa bace har tana ba Abdullahi dan Mas'ud kasu zakka duk fa malaman nan suna karantawa fa hadisi idan ta samu kudin har da za ta ba mijinta zakka Zainab binti Jahsh ba umul masakin ake ce da ita ba miskinai ne fa a gidan Annabi suke taruwa layi guda take ba su kudi tana raba musu a idan ta samu kudin sadaka ake kawo mata Nana Aisha asusu take ta tara kudi tana taimakon mutane ya kamata a fito da bayanai fa dalla-dalla idan kida ya canja dole rawa ya canja akramakallahu aure yana yiwon mutuwa saboda bani bani yayi yawa kuma namiji yau baya iya rike gida duk wanda Allah ya zarbe shi ya biyar shi da bukoi na ran da Allah ba lalle kai labari ba kaka dan me yasa mutun da ya kuntace tunanin sa babu wanda dalili yanzu ta zo burodo kawai kike sayarwa daga karfe 12 zuwa karfe 3 rana tana da fridge dinta in ba wuta tana sayo kankara kawai makota su yi ta aiko ana saya sai ta yi cinikin 20,000 kullum duka ba ta kashe 7,500 ba wata kunin zaki take mai kyau wata alala take yi wata yajin daddawa ta tsara take sai take sawa a leda take silin sai ta rinka kaiwa manyan shaguna a unguwa tana tallata musu hatta su jika din nan da ake yi da sunan kamfani duk za ku iya yi daddawa ne yajin kuli-kuli ne yajin karago ne a kori ne da za ku rika kirkira a magi ne naku hatta magi yanzu mata suna iya nasu magi da waken soya ake hadawa da crayfish da wane ne a harhada da kayan kanshi kisilin dinsa kurin fa zuwa zaki business center a buga miki sunanki da sunan kamfanin ki da lambar wayanki a jikin abun kina sayarwa yanzu sai ka je manya-manyan shagunan nan a nan garin sai ka ga silin din garin wake a'a ai wannan garin daddawa a'a garin barkono garin kaza idan ka duba sai ga hajiya wance ga lambar wayarta an ci gaba yanzu a garin nan mallam Usman manyan mata ke zuwa suna bude manyan shaguna na atambobi da lesi shagon mace ce kwarai kuwa ta dauki ma'aikata ita ce uga kwata-kwatan tana ciki kuna nan kuna birni kuna rayuwar kauyenci abinda ake bukata ku kare mutuncin kanku da addinin ku wannan bazan daina fada ba duk waɗanda suke hana ku kuyi wannan abun rashin amanar ku ne take jawo muku amma idan mace za ta rufe kanta ta lulluba kanta ta bi ka'ida ta kyau wani babban mai kudi a garin da yake ga mai shi shi ya aure matarsa wayi ya ce tace wallahi Alhaji ni ba kudin ka nake bukata ba ni ne kawai ka gina min rayuwata ina da sana'a yace me sana'a ki tace ni jelaci me kike so tace gidan nan nawa nan bangaren rushe min kai min wani katon hall ka sai min kekuna ka sa min sola ka dan ban jari ka dan ban bukatar kudin ka ni kuma zan dauki ma'aikata ta nemi celolin ta mata ta zuba su kamar yadda zaki je aikin gwamnati a wata a biya ki haka celolin ta suke wanka su fito su zo su zauna akan kekuna duk iya adadin atamfan da kika dauka ana rubutawa a wata sai ki ga kin samu da 100,000 duk yara ƴan mata dinnan da ba su da sana'a sai suka koyi dinki tace gidanta kamfani tana da pageinta na WhatsApp da Telegram da Instagram ba ta sa hotonta sai ta rinka tallatawa dinki style kaza wallahi tace daga Abuja sai a ce a bada set kaza daga Lagos sai a ce a bada set kaza daga kaza a bada set kaza yace haka take packaging a kwali kwali kamfanin kuma yana cikin gida da wannan ne fa kasar China ba ta fi karfin mu dan Najeriya zai buga jirgi ya je China yayi kwantina guda ya sayo kaya kun san kayan waye kayan mace ce a cikin gida take da kananan yara wallahi da haka wannan mata yace yayi mamaki business din ta yadda yake tafiya kawai sai dai ta waya kawai ta samu sakatariya saboda gudun ma fitina kar a ce tana magana da maza da an dauka ana bukatar order kaya kaza shikenan sai a mata sai ta ce a bani sati daya za a hada idan an yi onko za a yi biki a bada awo kawai za ta dinka wani lesi duk wani sabon dinki na internet sai ta dauko ta dora shi sai ta ce da ai ana samun kudi wannan babin sana'a kenan daga cikin masifun da suke damun ku yau shine wato masifar waya masifar waya bangare biyu zan yi su a gurguje saboda a lokaci ya kusa tambayoyi waya na gama wancan babin kuna fahimta nan kuwa to sai masifar waya masifar waya shine yau Allah ya jarrabi mazaje wayoyinsu sune matansu galiban maza yau in sun koma gida kowa yana kan cacin ne waya sai yake dubawa ba matarsa yake dubawa ba ruwansa da kwalliyanki ba ruwansa da adanki ba ruwansa da atambarki ba ruwansa da lallanki ba ruwansa da komai naki kuma abun bakin ciki ba mamaki ki ga ya bude wayan yana kallon wasu matan da ba su kai ki ba ya za a yi da wannan bala'i maza yau sun daina kallon kwalliyan matansu duk abin da mace za ta yi na cin ado da kwalliya da gyara jikinta na sauki hakki ko kallon da ba za a yi ba baki isa maki adan ya ce Allah ya sa albarka ba wata ta ce min malam na daina me kika daina ta ce na daina wani kwalliya da ado yanzu zan asarar sabulu da wani turare a banza me ya faru ta ce da ku kallon wayaye waya sai yake kalla yana gangidin hiri a dauke wayar a sa masa caji haka ne ko ba haka bane sai ka dan daga cikin wanda Allah ya kubutar wannan ciwon maza ya kamata a yi wa'azi a masallatai da hudubobin juma'a da malamai da makarantu da majalisai na ilimi wasu ma za ku ga suna da addini amma suna cikin wannan fitinar da haka lallai ne a kula da haƙƙin iyali a kula da haƙƙin mata ka yi ne matarka baka tare da ita kuma ka dawo gida ya zama da wayarka za ka garisa baka da lokacin da zaka zauna da ƴaƴanka wallahi a cikin maza yau akwai wanda ya zauna da ƴaƴansa ya hira da su ya ji karatun su ko wani abu ko ya zauna ya ci abinci tare da su ko wani abu wallahi ba yayi da haka ƴaƴansa da shi da su katangar garbe matarsa shi ita ma haka bai da lokacin da da yawa maza yanzu sun daina zama su zaman hira da iyalan su ba a yi dan weekend din nan da ake bayarwa a zauna a gida an daina zama a gidan fita mutane suke kawai ka dan ne zaka kira mutum a waya ka ji wai yana gida a'a wani ba ka zai zauna a kofar gida ba kowa shi kadai dan bala'i ya zauna da iyalin sa ba zai zauna da ita ba idan kuma dare yi ya dawo kan wayarsa wa inna li nafsika alayka haqqan zalla ya fadi hakoki dake kan mutane matarka tana da haƙƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka maƙotanka suna da haƙƙi akan ka bayinka suna da haƙƙi akan ka yaran gidanka suna da haƙƙi akan ka fa fi kulli dhi haqqin aka kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa da haka zalunci ne wanda abin da maza suke yi na rashin kulawa da ƴaƴansu na rashin bawa ƴaƴansu lokaci na rashin hira da ƴaƴansu na rashin tattaunawa da ƴaƴansu na rashin bada dama wa iyalansu matansu su keɓanta su ji meye larurar gida meye matsalar gida abu na hudu ko abu na shida kai rashin kulawa yau mata suna kuka da rashin kulawa maza ba sa kulawa da su me ake nufi da kulawa ba wai kai ta bata kuɗi ba a kamar san akwai mace a gidan ka rinka ma sauraron ta wallahi akwai mazan da ko sauraron ki ba zai yi ba in kin ga miki magana bala'i zai miki fada zai miki kawai ba kulawa ba damu da kai ba ba san kana gida ba tace wallahi malam nayi ciwo ba ni da lafiya yace ki kira kanninki su kai ki asibiti tace kannena da ƴan uwana ke kai ni asibiti duk dangi na sun zo sun gaishe ni amma shi fa bai zo ba yana kasuwa kawai ya turo yace duk abin da ake da bukata na kudi ayi magana kudi dai zai bayar amma wallahi bai zo ba kulawa yanzu me ya amfanin kudin da zai baki amma bai damu da rayuwarki ba so yake ki mutu a gaba kafin a gaba ta kaba ma ya kara wata wata tace wallahi da ciwon ya kama ni mallam ATM ya dauko sai ya je mun ATM yace gashi nan duk abin da kuke bukata na kudi a cire tace sai dai ai ta ciran kudi kawai tace amma ya ce a rubuta masa komai sai an bashi receipt amma wallahi bai zo ba mallam akwai rashin kulawa rashin damuwa mace takan kashe aurenta saboda mijinta bai damu da ita ba baya hira da ita in ciwo ya dame ta ba za ta iya mai magana ba idan tana da matsala ba zai iya sauraron ta ba bata isa ta je tira kasa ta duguna ta gaya masa mai damuwar ta ba wanda wannan malamai malam ku ne limamai kuna ta hudu ba ya kamata ku yi adalci ku dinga gaya musu dan addinin addini ne na adalci maza Allah yana zama a gidansa ya ci abinci da matarsa ya hira da matarsa har guje guje yana yi da Nana Aisha har bacci yana kwanciya a cinyar matarsa yayi da rana an canja abubuwa to wannan matsalar rashin kulawa na ko kula adabul mubala masifa ce yau da take damun mata amma me yayi maganin ayi wa maza wa'azi su ji tsoron Allah idan ka tuna matarka ce ka tuna to yarka da zaka aure gobe wallahi akwai matan da suka kira ni su uku suka kira ni suka ce mallam mun saka hands free ga mu nan muna kiran ka mallam mu fa mai gidan mu bai taba mana dariya a gidan nan ba nace hajiya me kika ce kika ce wallahi waccan ma tace wallahi tace baya dariya na gidan mun yi magana yace ya zai zo dauki reni mace ta rena shi yace tsakanin tace tsakanin mu da shi dukan yara sai zagin mu kan mu tace mallam ba za mu goye maka ba tsoran sa muke ji kamar mala'ikan mutuwa tace wallahi idan ya shigo gida kowa sai ta koma mangananta ƴaƴa ba rahama ba jin kai shi me zai fita masallaci da yara ba shi me zai je unguwa da yara ba shi ba shi kada yake in zai bukace ki sai dai danna kararrawa kuma in baki zo da gudu waye zazzage ki tace haka muke rayu tace dama haka annabi yace nace a annabi ba kai bala ba irin wannan rayuwa ta kazanta rayuwa ta sifar ƴan wuta bai kamata mutum ya rinka yin ta a gidansa ba gaskiya rashin tausayi da rashin jin dai da rashin kulawa sannan ku kuma daga cikin abubuwan da suke damun ku akwai zazzafan kishi zazzafan kishi ba a isa a raba mace da kishi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata kuma an yi kishi a gidansa daga cikin masu kishi a gidan annabi akwai Aisha number 1 din tasa an tambaya annabawa ka fi so a duniya ce Aisha a cikin maza fa yace babanta hadisi Abdullahi dan Amr hadisi Bukhari amma Aisha take cewa ana aghyarun nisa ni nafi kowa cikin mata kishi ba za mu iya raba ku da kishi ba amma ku kishi na hankali ku kishi na tunani ku rabu da kishin kashe dan kishiya ku rabu da kishin zuba wa dan kishiya shinkafar bera ko dan kulawa da yayanku duk abin da za a yi karki yadda aka she miki aure karki yadda wata da za a auro miki ta kore ki a gidanki bayan kin kwashi shekaru karki wannan zafin kishi ai ta gaba da miji sati biyu ba a magana da shi ai ta fada da miji wata biyu ba a magana da shi wallahi wani mutum ya ce wallahi matarsa kaurace masa kai shekaru shekaru ta daina kula shi saboda kawai tana cikin bakin kishi daga ƙarshe abin da zan tsaya akai saboda yanayi na lokaci akwai matsala da ake fama da ita maza suna yawan neman mata yau duk wacce ta daga wayar mijinta yana bihira da mata duk wacce ta daga wayar mijinta yana neman mata matar abokinsa tana neman sa yana neman matar abokinsa yana neman wata yarinya wata bazawara ta fitine shi yana hira da wata abokiyar aikinsa a wajen aiki yana kaza wata tana biyo shi wata tana kaza kullun da daddare baya iya bacci sai yayi waya da wata dan mulakanci na mijin wannan zamani wani daga cikin su wallahi tallahi a daddare akan gadansa yake buga waya wa matan banza sai ya gama kiran matan banza a gaban ki kina kallo ki magana kuma ifa bakin ki da yawa yau mata suna kukan mazaje sun kisa rike musu amanar aure suna neman mata sai dai in baki bude wayar mijinki ba daga sama har kasa sai kadan daga cikin wanda Allah ya jarabta ya kubutar da su daga wannan jarabawa wani fasikanci yake tabbas wani bidiyo kansa ma ya dauka yana fasikancin kuma aka gani wani kin san me ya faru ƴaƴansa ne ƴan mata suka duba wayarsa sai suka kawo uwa suka ce mama kalli baba mama kalli baba a cikin karuwai baba karuwai ta fashe da kuka ta zagi yaran ta je ta same shi ta ce yanzu Alhaji wannan abun kunyan da me ya kama ba da son iskanci dan me za a duba mun waya ka da zaka duk namijin da kuka ga baya barin wayarsa ana dubawa ko ba a taba wayarsa to da walakin ko dai akwai kudi masu yawa baya so a sani ko kuma akwai abubuwa da ake to wannan masifar ya za a daita Allah Usman ya rage gare ku ku ta hudu gobin juma'a ku ga yawa manzon nan su ji tsoron Allah su rike amanar aure wani kuma kawai tsabar hira da matan ne shi ba fasikanci yake ba amma ya zama mai yarin mai yarin ya zuciya zuciyarsa karamar zuciya ne ta yara ya girma bai san ya girma ba wani har daukan matan yake fita da su ya kashe musu kuɗi wani shi kuma kuɗinsa wa ƴan mata yake kashewa ko matan waje amma wallahi tallahi matar aure bai zai taimake ta ba duka wannan matsaloli ne wanda ana ta fama da su wanda ya kamata mata su ji tsoron Allah su ai wato maza su ji tsoron Allah su kula da haƙƙin matansu akwai abubuwa ne kusan guda 15 na kawo su amma babu lokaci sai wani haduwa insha Allah ta'ala za mu kawo su mu karisa su fatan mu wannan al'umma su yi kokari su gyara larurorin da ke tsakanin su a cikin gidajensu yau gidajen musulmi yana ci da wuta ana cikin damuwa da matsaloli wasu kuma ba yanda za su yi sun riga sun zurma sun fada sai dai kawai irin waɗannan wa'azzuka shi ne zai kwantar musu da hankali yaye musu damuwa da suke ciki a ƙarshe ina ba ku haƙuri ku zama masu haƙuri ku kai zuciyarku nesa kuma ku nemi taimakon Allah ku ɗauka zaman aure zaman ibada ne amma babu wani gida face akwai matsala da yake fama da ita mai tarin yawa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh Yes, sir.
shi da wata shi da ta shi da